Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a tare da sallama a gare ku da fatan kuna lafiya. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Ko kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko kuma shafin mu na yanar gizo a voahausa.com. Masu gabatarwa Safinatu Sadiso Dange da kuma Maryam Bashir Bugaje, kuma banda haka muna tare da Yusuf Harande a nan ɗakin.
A yau talata 7 ga watan Maris na shekarar 2017 muna magana ne akan harkar ilimi kamar yadda muka saba a duk ranar talata, inda yau zamu tabo maganar ilimin yaran Fulani makiyaya.
An ce ilimi garkuwar dan adam, amma mafi yawancin yaran Fulani ba su samu ilimin, wanda ake gani yana daga cikin abubuwan da ke haddasa mu al'umma ci baya.
Shin me yake jawo hakan?
Saboda iyaye na ba su so in zo yi karatu, su sun fi so in bi dabbobi. To na zo na fara karatun da dadewa, sai kuma suka ƙara suka mai da gida suka yi min aure saboda in zauna a gida. Na zauna nake manin shekara 6, na ga abin kuma ba zai yi ba, sai na ƙara dawowa makaranta.
Akwai amsoshinku na tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook da kuma Twitter. Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa.
Mun tambaye ku a shafinmu na Facebook da Twitter cewa wani irin illoli ne rashin ilimantar da ƴaƴan Fulani makiyaya ke haifarwa a cikin al'umma? Ta yaya kuma ya kamata a inganta shi?
Sakon farko daga Baffa Haruna Daba Bajoga yace idan akwai adalci to kamata yayi a bisa har ragagensu da ƙauyukansu, ana ba su ilimi kyauta kamar yadda ake bin lunguna da sako na Fulanin wajen neman ƙuri'un su a lokutan zabe. Muddin akai haka, insha Allah za a cimma dimbin nasarori wajen ilmantar da ƴan uwana Fulani.
Sai Kabiru Abubakar Bulan Yaki yace ilimi tushen rayuwa, ilimi garkuwar dan adam, ilimi gishirin zaman duniya. Gwamnatoci ku tashi haikan domin inganta karatun ƴaƴan Fulani da daukacin na kabilan Najeriya, domin gaba fa sune shugabannin al'umma.
Sai Musa Adamu Rimi yace hakikanin gaskiya ilmantar da ƴaƴan makiyaya abu ne mai kyau, kuma idan mahukuntan ƙasa ta Najeriya za su dukufa wajen haka yana da mahimmanci sosai. Domin idan aka yi la'akari da sauran ƙasashenmu da ke yankin Afirka sun ci gaba da irin wannan mataki na ba ƴaƴan makiyaya ilimi, Allah ya sa mu dace, amin.
Sai Muhammad Sulagarin Rijiya yace hakika ilimin Fulani makiyaya yana da matukar alfanu sosai a cikin al'umma, musamman ma idan aka yi la'akari da gudunmuwar da Fulani makiyaya suke bayarwa a cikin al'umma ta hanyar samar da abubuwan harhaɗa ingantaccen abinci ga al'umma kamar su nama, madara da sauransu. Daga ƙarshe ina kira ga gwamnati da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu da su tashi tsaye domin ba wa Fulani makiyaya ingantaccen ilimi.
Sai Musa AI Bello yace gaskiya illolin shine yakan haifar da rashin zaman lafiya da fahimtar juna ta yadda zamantakewar da ke tsakaninsu da al'ummar yankin da suke zaune, musamman manoma, saboda babu ilimin da zasu tsaya su keɓanci rayuwarsu da kuma irin wahalhalun da suke fuskanta da kuma ƙasƙanci. Allah ya kiyaye.
Sai Ibrahim Kaugama yace salam yau da gobe, rashin ilimi yana haifar da abubuwa da dama ga al'umma, ba ma Fulani kadai ba, har da waɗanda suke karkara. Ya kamata gwamnatoci su yi dubi da idan basira su ceto su daga cikin jahilci, domin ilimi ba karamin ginshiki bane a rayuwa. Amma mu a jihar Jigawa alhamdulillah, saboda duk wata raga Fulani a kowace karamar hukuma an samar musu da makarantun da ake kira nomadic domin ƴaƴan Fulani. Daga ƙarshe ya kamata kowace ta yi koyi domin ci gaban al'umma, ku huta lafiya.
Abdullahi Adamu Famus yace assalamu alaikum yau da gobe, hanyar da za a bi ita ce ta hannun shugabannin su. Su Fulani suna matukar girmama shugabannin su, wato ta hanyar arda ne kawai za a iya isar da dukkan sakon da ake so a isar ga Fulani makiyaya. Nagode VOA.
Sai El Bashir Muhammad Usman ya ce da farko ya kamata a ware kuɗaɗe domin tallafa musu ta fuskar hada ajujuwa da samar da malamai ƙwararru.
Sai Sagir Sa'ad Bulkacuwa ya ce yau da gobe gaskiya rashin ilimi ga Fulani yakan haifar da matsala sosai domin idan aka ce maka ba Fulatani yana tafowa tun daga nesa zaka gane ya kamata a bi duk wani ƙauye a gina musu makarantu kuma ana jan hankalin yaran akan makaratu sannan a dinga ba su wasu abubuwan kyauta in aka yi haka gaskiya za a samu canji.
Sai Abdulsalam Maiwalda Dambam ya ce salam yau da gobe hakika rashin ilmantar da ƴaƴan Fulani makiyaya ba karamar illa yake haifar musu ba domin kuwa kuda wani irin fada da yake faruwa tsakanin Fulani kaga wani ya saru wani ba komai ke kawo hakan ba sai rashin ilimi. Daga ƙarshe nake kira gwamnatocin ƙasashenmu na Afirka da su tashi haikan dan ganin an bawa ƴaƴan Fulani makiyaya ilimi kamar yadda ake bawa ɗan gari.
Sai Bashir Imam Ibrahim ya ce yau da gobe ai wannan ba karamar illa bace domin ai duk mutumin da ba tarbiyantar da shi ba da ilimi musamman ilimin addinin musulunci da na zamani to bambancin sa da dabba kadan ne shi yasa zaka ga ƴan uwan mu Fulani ga sunan babu tarbiya ba sanin mutuncin jama'a ga wauta ta jahilci ga rashin tausayi sannan babbar illar shine ba sanin Allah balle ma yadda za a bauta mashi kai Allah ya sauke.
Sai Biliyamin Ma'azu ƴan mama yace yau da gobe babu shakka rashin ilimi ga kowace irin kabila ba wai Fulani kawai ba yana da matukar illa sai dai fa idan muka yi nazari zamu ga cewa kusan Fulanin aka bari a bayi ta wannan fuska shi yasa a wasu lokutan zaka ga an samu wasu daga cikin su sun tsunduma cikin aikata miyagun laifuka kamar fashi da makami duk da cewa wasu bata gari ne daga cikin su amma a gani na idan har za a ilmantar da su ilimi sahihi to babu shakka irin waɗannan matsalolin za su ragu matuƙa. Allah ya sa mu dace amin.
Bello Ishaku Shatima ya ce hakika rashin ilmantar da ƴaƴanmu in Fulani makiyaya ba ga al'umma kawai yake wa illa ba har ma da su makiyayan kansu domin gani irin dimbin matsalolin da suke fuskanta kama daga sace musu shanu da ma kai musu harahare a sakamakon ana ganin ba su da wayewar ilimin zamani don haka nake kira ga hukumomi da su ƙara samar da ingantattun makarantun koyar da ƴaƴan Fulani makiyaya wato nomadic schools.
Sai Alhaji Zakariya Ibrahim ya ce rashin ilimi mafi akasari yake kawo rikice-rikice da ke tsakanin bangarori biyu na manoma da makiyaya.
Sai Hawwa Ahmad Bajoga ta ce salam yau da gobe hakika illar ilimi ga ƴan makiyaya illa ce babba ganin komai sai mutun yana da ilimi ake yi da shi baya haka kuma a gaskiya rashin ilimi ga wasun su ne yake jawo ake fada da su in babu ilimi da wuya zamantakewa ta yi karko a tsakani.
Sai Ciroma mai turare baban Maryam yace turkashi yau da gobe a gaskiya rashin ilimin ƴaƴan Fulani makiyaya a cikin al'umma ba karamar matsala bace domin suna yin wasu abubuwa da suka saba wa addinin musulunci amma su suna ganin daidai suke yi misali a nan yankin mu idan aka yi wa ƴar Fulani auren fari idan ta yi haihuwar farko to za ta yi ta yawo babu riga sai daurin kirji har sai iyayen wannan yaro sun biya wani kuɗi kafin nan ta sa rigarta amma idan ba a biya wannan kuɗaɗe ba to za ta dau wani lokaci kafin ta fara sa riga to kun ga ɗaya daga cikin illolin rashin ilimi ga ɗiyan Fulani makiyaya har ma da wasu daga cikin iyayen ya kamata gwamnatocin ƙasashen mu su tashi tsaye wajen samar musu da ilimi don sai da ilimi za a yi rayuwa mai kyau yau da gobe ku tashi lafiya.
Sai Kamil Rabi Ururum Allah ya sa na faɗa sunan daidai yace hakika yau da gobe kun tabo inda yake mana kaikayi tabbas wannan magana haka take domin kuwa mu ma Fulani ne amma gaskiya wannan matsala daga iyaye ne kamata yi iyaye su rika ba wa ƴan uwana tarbiya ta gari musamman a cikin gida kaga kuwa tarbiyar da ka koya a gida a waje ma ita zaka yi daga ƙarshe nake kira ga ƴan uwana Fulani da mu yi wa Allah mu kawo ƙarshen wannan matsala gwamnati kuma ta tashi tsaye na ganin ta bai wa yaran Fulani ilimi mai inganci. Ta haka ne za a kawo ƙarshen wannan matsala da take cinyewa tsakanin ƴan uwana Fulani fatan mu dai Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala.
Sai Shu'aibu Adam Bagwai yace hakika abin takeici ne yadda Allah ya hore wa Fulani kwakwalwa su rinka zama da jahilci kuma sanin kowa ne duk wanda Allah ya huce wa kwakwalwa bai sami ilimi ba to dole ne basirar tasa ta jirkita zuwa aikata wasu abubuwan da ka iya zama barazana ga al'umma dan haka kyale Fulani ba ilmantar da su ba ka iya janyo rikice-rikice tsakanin su da kuma sauran al'umma.
To sai kuma mu leka shafin mu na Twitter @muntari jingina yace mu ma da ba ƴaƴan Fulani ba rashin ilmantar da mu ba karamin illa bane a Najeriya yau da gobe kuma kuna ilmantar da mu Allah ya biya ku.
Sai Asa 2020 yace VOA Hausa rashin ilimi ba karamin illa bace ga dan Adam ƴan uwansa Fulani waɗanda suka yi ilimin su ya kamata su wayar da su.
To sai daga ƙarshe @Sani Aliyu Turaki yace za a inganta baiwa ƴaƴan Fulani ilimi ta hanyar sama musu makarantu kusa da ƙauyukan su da kuma kayan aiki na zamani a tashi lafiya yau da gobe. To mun gode a cigaba da turo mana sakonni. To yanzu bari mu ji hirar da nayi da wani bafin latani matashi daga Wushishi jihar Neja, Abubakar Abubakar, wanda ya tashi tsaye dan gani ya sami ilimin zamani da na boko.
Ni bafin latani ne. Na tashi na tarar da iyaye na makiyayan shanu ne. Ni ma na tashi ina da shekara 8 na fara kiwon shanu. Ina da kiwon shanu dai sai Allah sai ya kawo ni na zo ziyara a Kaduna. Da na zo Kaduna sai na yanke shawara sai na shiga yaki da jahilci da islamiya. An na samu dama na shiga makaranta. Yanzu ina shekara na ƙarshe a secondary kuma za mu rubuta jaraba na ƙarshe.
To Mallam Abubakar, me baka sha'awa ko ya jawo ra'ayinka kaga ya kamata ka nemi ilimi?
To nazo Kaduna ne naga ana ta ci gaba ne. To mu kuma Filani naga cutar mu kai ake an riga an ban mu a baya saboda rashin neman ilimi. Yanzu ko dan rigima ne ya dan faru kadan, to an je wajen hukuma a rubuta ma abu kalilan bai wuce ko 1,000 ba sai a ce ma 10,000 ko 20,000. To kuma duk abin da ke haddasa wannan rashin ilimi. In baka da ilimi ko mene aka baka sai dai ka kalla, ba za ka san yadda za ka sarrafa shi ba.
Irin haka ya taba faruwa da kai ne da aka cuce ka?
Ya taba faruwa da ni ne a wani lokaci. Amin, ya taba faruwa da ni. Na rashin lafiya sai na je asibiti, sai aka rubuta min magunguna. Da aka rubuta min magungunan ma duk ba su wuce na 1,000 ba. Shikenan da na je chemist aka ce min magani ya kama wajen 300,500. Yan na ba da kuɗin sai na fita na wuce. Ina wucewa sai na haɗu da wani abokina da ya karatu. Ina haɗu da shi sai ya ce ma wane na ka fito? Na ce asibiti na fito. Su ce ka mu ga me aka rubuta ma. Yana ansa takarda sai ya duba ya ce na gani kayan wannan maganin da aka rubuta ma na 1,000 ne, amma na ka abun ga kasa. Na ce nawa ka kashe maganin? Na ce 300,500. Ya ce an cuce ka, kai baka sani? Na ce to ai rashin karatu ne shi ya kawo wannan abu, har aka cuce ni. Amma da na yi karatu ai da ba za a cuce ni ba.
Wasu irin kalubale ka fuskanta a wannan hanyar?
Kalubale da na fuskanta saboda iyayena ba su so in zo yi karatu. Su sun fi so in bi dabbobin. To na zo na fara karatun da dadewa, sai kuma suka ƙara suka mai da ni gida, suka yi min aure saboda in zauna a gida. Na zauna na kimanin shekara 6 na ga abun kuma ba zai yi ba, sai na ƙara dawowa makaranta. Abun da yake haɗa da iyayena su dai ba su so in yi karatun, in koma dai gida in zauna ina bin dabbobin. Ko a yaushe ba wanda zai tada wani, muna zaune kai mun bi dabbobin, mu ma dai mun zama kaman dabbobin dai kenan.
Yanzu ka shawo kan wannan matsalar?
To har yanzu dai ina nan, ina fama dai ina addu'a. Har yanzu dai su dai akan bakansu suke. In koma dai gida ni ce ni ba zan iya koma ba insha Allah. A yanda na fito da gurin nan insha Allah, Allah zai bani nasara insha Allah har jami'a sai nayi.
Abubakar, daga ƙarshe wani irin shawara zaka ba ma sauran matasa Fulani kamar ka?
Abinda zan ba sauran matasa Fulani, su yi kokari su shiga makaranta da islamiya da boko, don su kare mu kansu mutunci. In baka da ilimi ba za a yi da kai ba, kuma wasu wurare ba za ka iya shiga ba. Kai dai ko a yaushe kana nan dai ya kan aikin wahala kawai. Yanzu ba kaman irin da bane. Yanzu matsalolin ga da ake samu irin su kifinafin din nan, satar mutane a ce Fulani, tare hanya a ce Fulani. To duk me ya haddasa wannan? Duk rashin ilimi ne. Wani zai gan shi ya tashi rayuwar shi har ya gama rayuwar shi ba abin da ya sani, ya tashi a wahala ya mutu a wahala. Ta kuma wannan ai rayuwar ba zuwan duniyar shi ai ba ta yi ba, kullun cikin wahala.
A yau muna tare da abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande, wanda yake karatun digirin digirgir na biyu akan ilimi. Malam Yusuf, barka da yau.
Barkan mu dai.
Malam Yusuf, ka ji abin da muke tattaunawa. Da farko ne, me za ka ƙara a kai?
To ai, idan muka duba abin da duk masu aiko muna da saƙonni ta shafinmu na Facebook da Twitter, kin ji abin da suka ce. Kuma ƙaramin takaddiri ma idan aka ɗauki shi wannan Mallam Abubakar Abubakar, kin ga shi ma wani abu ne wanda za ka ga cewar ilimin ‘ya’yan makiyaya ilimi ne mai matuƙar muhimmanci. Ko ba komi, kin ji ya ce ana cutarsu. To da dama za ki ga cewar na taɓa zuwa jihar Oyo cikin dangi can, cikin inda dangi na suke Fulani, na tarar da irin wa'innan cutar da ake musu. Kawai sai a zo a ce wai dabba ka ta shiga gandun daji, don haka za a ci ka taron kuɗaɗe masu yawan gaske. To inda suna da ilimi, kin ga wannan ba zama hanya da za a ainihin
haka
cutar da su.
To amma wasu irin abubuwa ne ke jawo wannan abu da ba sa su kaji shi yayi magana cewa iyayen shi ne ba sa su haka ne yawancin su haka?
To mafi akasari gaskiya haka ne iyaye da dama zaki ga sun fi son dan su ya je yana harkar kiwo da sauraron su saboda abu ne da suka gada tun kaka da kakanni. To ba su son a ce dan su yau ya shiga harkar boko sai su ga kamar koma baya ne, wanda kuma wannan zamani da ake ciki an wuce wannan matsayin da wai har iyayi za su fahimci cewar wai kiyo yahi yaro ya tafi yayi ainihin ilimin zamani. Gaskiya shine babban umul haba'isin da ya sa kika ga Fulani har kwanan gobe ana samun matsaloli, ba sa barin iyayensu suna fita suna karatu.
To yanzu dai wani irin tanadi ne dama aka yi musu a Najeriya? Da akwai makarantu ne, akwai nasan dai da nake dubawa akwai wata hukumar kula da ilimin su makiyaya Fulani din na
Nomadic Education.
So an dawo shi ne karkashin UBE ne ko yaya abin ne yake?
Yana nan hukuma ce musamman mai zaman kanta wanda ta kan duba ilimin ƴaƴan makiyaya. Hukuma ce wanda take da shalkwatar ta a nan garin Kaduna, tana da kuma ofisoshi a jahohi. Ina sa rai ma har da ƙananan hukumomi suna da shi. Ai kin ga yanzu wanda muka gayyato don mu tattauna wannan matsala yayin muna bayanin yanda hukumar su take ainihin gabatar da ayyukansu. Shine Musa Hardo wanda shine jami'i ko kuma shugaban wannan hukuma a jihar Bauchin Najeriya.
To yanzu kan muna tare da shi Malam Hardo shugaban hukumar kula da ilimin Fulani makiyaya na jihar Bauchi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Rahmatullahi wa barakatuhu.
Barka da zuwa wannan fili.
Barka da zuwa.
Ga Safina ga Yusuf. To yau mun tabo maganar ilimin yaran Fulani makiyaya. To da farko dai wace shimfiɗa zaka yi mana?
To da farko dai abinda zan ce wannan ilimin ƴaƴan makiyaya abu ne mai muhimmanci. Saboda ita gwamnatin tarayya ita ma ta ga muhimmancin wannan abu a ƙarfafa ilimi a ƙasa da kuma duniya gaba ɗaya. Wato kafin a jaddada education for all, wato samar da ilimi na kowa da kowa a duniya, sai ya kasance kowa ya samu ilimi. To ɗan uwanmu makiyaya su saboda inda suke zama a ƙauyuka kuma ba su da fahimta, ba su san menene muhimmancin ilimi ba, shi yasa gwamnati na tarayyar Najeriya ta kirkiro wannan ilimi na ƴaƴan makiyaya na musamman. To muna da reshe, muna da na jihar na tarayya, wato National Commission for Nomadic Education, a jihohi kuma suna da nasu. Wato kaman inda nake jihar Bauchi, an kirkiro wannan ma'aikata wanda gwamnati mai ci yanzu ta karfafa wannan ilimi saboda ta tabbatar cewa an ba ma ƴaƴan makiyaya ilimi a ko'ina suke.
To wace hanya ne kuke bi don ilmantar da waɗannan yaran?
To da farko dai da hanya da muke bi shi ne akwai ƙungiyoyin Fulani da muke da su a nan jihar Bauchi. Muna da ƙungiyoyi guda biyar manya-manya. Ƙungiyar Mayetti Allah, Cattle Breeders, muna da Tabbitar Fulaku International, muna da Mayetti Allah Kautal Hore, muna da Fuldan, muna da Sameru Fulbe. Ƙungiyoyin nan muna amfani da su saboda suna kusa da Fulani makiyaya. Muna kuma amfani da shugabanni ROE da jaurori da suke ƙauyuka din nan, saboda matsala biyu ne ake fama da shi. Na ɗaya, Fulani ba su fahimci muhimmancin ilimi ba, saboda haka shi yasa sun dogara ga kiwo ne kawai, saboda ba su san muhimmancin ilimi, musamman ilimin boko ba. Muna zagawa muna ilmantar da su muhimmancin ilimi din nan. Na biyu kuma, inda suke zama suna zaune ne a ƙauyuka inda ba sa kusa da garuruwa inda makarantu suke. In muka ilmantar da su suka fahimci muhimmancin ilimin nan, sai mu zaga kuma inda duk suke, sai mu kirkiro wa'innan makarantu din nan, mu buɗe musu makarantu nomadic, mu tura malamai su koyarwa a gurin, mu kai musu kayan aiki da sauransu wa'annan
su ne hanyoyi
da muke bi.
To Malam Musa, kaman zuwa wani mataki ne kuke kuke dauka na zuwa na ilmantar da su? Kaman zuwa wani mataki ne kuke ilmantar da su?
To muna ilmantar da su matakin primary basic education gaba daya. Ana abin da ake nufi basic education, akwai shekara uku na farko, shekara uku na tsakiya, shekara uku na karshe, wato lower basic, middle basic da kuma upper basic.
To akwai wani manhaja da kuke umfani da shi koko kuna umfani da manhaja da ake umfani da ita ne ta sauran makarantun ne a kasar?
Manhaja da muke umfani da shi guda ɗaya ne, amma kuma mun yi namu tsarin wanda misaloli da ake yi na koyarwa. Misali, inda ake a littafi za a kawo misali na mota ko talabijin ko wani abu, inda mutanen mu na ƙauyukan ba su taɓa ganin mota ba mai yiwuwa, sai mu sa musu misalai na shanu ko awaki ko kuma keke wanda suka saba gani a gurarensu. Amma manhaja da ake koyarwa abin da ya kamata wanda ya gama primary a nomadic ko upper basic a nomadic zai iya shiga kowace makaranta, kowane jami'a a ƙasar nan ko kuma ma ƙasashen waje.
To Malam Musa, kaman kayi magana cewa kaman kuna dan samun matsala daga makiyayan. To matsala kaman daga iyaye ne koko daga su yaran na kin ko zuwa makaranta ko?
Daga iyaye ne, rashin sanin muhimmancin ilimi. So yaro shi in iyayen shi suka tura shi yana karami zai je. To iyayen nan suna ganin cewa ilimin nan ba da muhimmanci. Abin da ya fi musu muhimmanci shi ne kiwo. Shi ya sa muke dan samun matsala daga gurinsu. To amma daga yake suna mutane ne masu bin umarnin shugabanninsu, shi ya sa muka yi ƙoƙari muka yi amfani da shugabanninsu saboda mu iso wajensu mu ilmantar da su, kuma har ga Allah muna samun ci gaba. Musamman a nan jihar Bauchi, saboda nan jihar Bauchi jiha ce da muka sami karuwan Fulani, saboda rikice-rikicen da aka yi a Plateau shekarun baya, rikice-rikicen da aka yi na Kaduna da waɗansu jihohi makwabtanmu, Fulani da yawa sun ƙauro daga wancan gurare sun dawo jihar Bauchi. So makarantu da muke da su kusan kullum na nomadic din nan karuwa suke yi yanzu haka, ma saboda fahimta na ilimin da suka yi waɗansu Fulani masu suke gina azuzuwa su zo su same mu su ce mana mu je mu buɗe musu makaranta mu tura musu malamai da sauransu. Kuma ita gwamnatin jihar Bauchi da ta duba ta ga cewa malamai da ake ɗauka waɗansu ba sa son su je su zauna a waɗancan ƙauyuka inda Fulani ɗin suke, saboda ba hanya, babu kayayyakin jin daɗin rayuwa. To gwamnatin nan ta zauna ta yi doka ta ce to me yasa ba za mu duba a cikinsu waɗanda suka yi makarantun mu ɗauke su mu ajiye su a nan inda suke koya ma 'yan uwansu ba. To aka ba mu muka ɗauki malamai wajen 460 muka tura su a waɗannan makarantu, kuma suna nan suna koyarwa, koyo da karatu yana gudana daidai gwargwado.
To Malam Musa, kana gani rashin ilimi ne ke haddasa waɗannan matsaloli da Fulani kan samu a cikin dazuzzuga, wanda za a zo ana samun matsala tsakanin makiyaya da manoma da kuma waɗansu dai matsaloli waɗancan na daban ko sace-sace ko wani abu, rashin ilimin nan shi ne ke haddasa wannan koko akwai wani abu na daban?
To mafi muhimmancin matsalan shi ne ilimin, akwai waɗansu amma ilimin shi ne na ɗaya. Saboda abu ɗaya ilimin nan in kana da shi za ka san yadda za ka yi zamantakewa da sauran mutane. Ilimin nan in kana da shi ba za ka dogara da sana'a ɗaya ta kiwo ba, akwai hanyoyi da za ka yi na gudanar da rayuwanka, ba za ka tsaya kiwo kaɗai ko kuma wani abu ba. Saboda in ka yi ilimi, a hulɗan ilimin nan akwai mutane da yawa da kuka yi hulɗa da su, ka fahimci yadda za ka zauna da dan uwanka ba Fulatani da wanda babu Fulatani ba, wanda kuke addini ɗaya da wanda baku addini ɗaya, duk kun yi hulɗa da shi a makaranta. Saboda haka za ka san yadda za ka gudanar da rayuwanka, kuma za ka samu hanyar da za ka yi aiki a waɗansu gurare ko ba aikin gwamnati ba ma, ka san yadda za ka gudanar da rayuwanka. amma rashin ilimin nan a bangaren Fulani da suke kauyuka wa'ansu hatta na addini ilimin addinin ma ba su da hanya da za su je su samu wa'annan ilimin. To wannan rashin ilimin nan shine na daya a cikin duk matsaloli da suke kawo fitina tsakanin ko Fulani da makiyaya ko kuma matsaloli da suka shafi zamantakewa.
To akwai wani gudunmawa da kuke so ku gani daga al'umma daga kuma gwamnati don ƙara haɓaka shi ilimin ƴaƴan makiyaya?
Ta yadda za ta fi tare ba?
Lallai abinda muke so ta wajen al'umma shine su fahimta da irin yanayin da Fulani suke ciki. Kowa da irin yanda rayuwarsa ya taso. Su kuma ƴan uwa Fulani abinda nake kira da su fahimta. Ilimi yanzu shine komai. In baka da ilimi kusan ba abin da za ka yi, saboda kiwo yanzu ma na wanda da suka sani din ya fara gagara, saboda filaye da ake jeji da suke yi da suna kiwo yanzu babu wannan jejin, saboda karuwan al'umma. Inda da babu gida za ka zo ka ga an samu gida, inda da babu gona jeji ne an sare an mai da shi gona ko an mai da shi gari. Inda da ruwa yake hamada ya dawo babu ruwan, to saboda haka dole a yau a rage yawan shanan nake da ake yawo da su a fara kiwon zamani. Kiwon zamani kuma sai da ilimi. To in mutum ya samu ilimi zai samu hanyar da zai yi noman zamani, ya yi kiwon zamani, ya kuma ya ilimi na zamani. To abinda nake kira da ƴan uwana kenan. A yi ta gwamnati kuma muna roƙon gwamnati ta ƙara ƙarfafa wannan ilmantar da ƴaƴan makiyaya, saboda in aka anganta wannan ilmantar da ƴaƴan makiyaya din nan zai warware matsaloli da yawa, musamman wanda suka shafi rikici tsakanin makiyaya da manoma. Saboda su makiyayan nan akwai abubuwa tallafi da yawa da gwamnati take yi da su Fulani da suke ba su san wannan tallafi da ake yi ba. To in an ilmantar da su za su shiga cikin al'umma su komai na zamani, kuma a samu a warware a zauna lafiya.
To Malam Musa Harɗo, mun gode da ka ba mu damar hira da kai.
To ai kin ga wannan yayi magana mai matukar muhimmanci
sosai,
idan aka duba ta akwai abubuwa a cikinta.
To ai yawancin su ne ka gani dole sai an waye musu da kai ne iyayen nan su bar ƴaƴan nan nasu su yi karatu, suna son su yi karatu, wasu an hana su, wasu kuma irin suna cikin daji,
kuma wanda suka samu dama suka yi karatun iyayen fa na cin moriyarsu
sosai,
daga baya suna cin moriyarsu.
Wasu yanzu suna gani yanzu aka tafi aka bar dabbar,
suna ganin amfani irin
wannan duk tunanin nan, abin da suke tunani kai kuma yaro ya tafi kuma ya je shiga duniya fada wannan, to shi sa kila ma
har da tunanin in sai ya shiga ya tafi me zai.
To kuma ya kamata masu yanzu makiyaye su fahimci cewa idan ƴaƴan nasu suka yi wannan ilimin na zamani shine zai sa su ƙara sanin makamar yanda za a tafiyar da lafiyar dabbobin nan.
ƴaƴansu
ne likitoci, ƴaƴansu dai suka san maganin da ya dace da dabbobinsu da sauransu. So kin ga in ma suka basu suka ilimin ashe ci gaban ma nasu ne.
To masu sauraro kar a manta ana iya tuntubar shafukan mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata.
Sannan a ci gaba da bin shafukan mu na Facebook da Twitter ta hanyar lalubar sunan mu na VOA Hausa.
To yanzu kam anan za mu dasa aya ko? Sai kuma mako, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za mu sake dawowa da sabon shirin, kuma insha Allah Usman na nan lokacin. So yau ya dauki hutu baya nan. To yanzu a madadin
Safinatu Sada Sudangi
da Yusuf Aliyu Harande,
sai kuma Daniel Brown da ya ba mu umarni, da ma injiniya da kuma Ibrahim Jarmai da ya sada mu ta Facebook Live, ni Maryam Bashir Bagaji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa a huta lafiya. Masu wasanni ba ta kyale ba, ɗan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba, wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta sa, yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba, ina mawaka yau ban manta.
manta ba. Yan siyasa kuma kun ci gaba. Maza da mata yau sai ku yi duba. Muryar Amurka na cikin ranku a yau mutane na ba.